لله رب العالمين
امين
يا مسلمي مجي صورا الله سبحانه وتعالى cikin dukkan al'amuran mu gaba daya mu sani cewa bawa mu'mini ba zai kare wata ibada ba sai ya shiga cikin wata ibada domin haka Allah subhanahu wataala ya halicce shi dan ya zamanto haka da zaran ka kare wata ibada kuma za kai wata yanzu da mun kare juma'a al'asar na jiran mu da mun kare al'asar Allah ya bani tsawon rayuwa magriba na jiran mu da mun kare isha'i na jiran mu da mun kare asuba na jiran mu kuma haka kuma akwai wasu ibadodi tsakankanin waɗannan duk suna jira mu yanzu mun kare ibada ta ainihin azumin watan Ramadan mai albarka yanzu kuma ga wata ibada mai girma ibadan aikin haji tana jira mu da wanda Allah subhanahu wataala ya sauke ba ya bashi daban ya bashi ikon tafiya domin ya sauke faralin da Allah subhanahu wataala ya dora mishi Allah ta'ala wanda bai da Allah ka hore mishi Allah wanda ya kai ya yi haji bai samu ba Allah subhanahu wataala ka bashi daban tafiya ya Allah Allah ka hore mishi ya Allah Allah ka sauƙaƙa mana dukkan al'amuran mu gaba daya aikin haji farilla ne daga cikin farillolin da Allah subhanahu wataala ya dora mu Allah ta'ala ya ce walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin kuma Allah ta'ala ya ce wa timmul hajj wal umrata lillah kutika haji da umra dan Allah subhanahu wataala wannan aya malamai suka ce tana nuni akan al'amura kamar haka da farko tana nuni akan cewa haji da umra wajibobi ne kuma farillai ne akan wanda Allah subhanahu wataala ya ba iko abu na biyu wannan aya tana yin nuni akan cewa lalle aikin haji da umra wajibi ne mutum ya yi su da shika-shikan su da abubuwan da suke farillai ne wajibobi ne a ciki kamar yanda aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nuni akan ainihin aikin haji kuma kamar yanda fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna manzo Allah ya ce khudu anni manasikakum ku karba aikin hajjin ku a wurina to wannan aya duk tana yin nuni akan haka sannan aya tana yin nuni akan cewa duk mutumin da ya shiga cikin aikin haji da umara to wajibi ne ya ida su ko da ba farille bane sunnoni ne mana mutum ya taba zuwa kuma ya koma ba kafara aka ce ga kama hita kamar yanda ba kafara sallah kace ka wasa ko kafara azumi kace ba mani na wasa ba haka nan domin wargi ne wasa ne izgiri ne kake da bautan Allah subhanahu wataala to haka in dai kari ya gashi ko nafila ne to sai ka ida su umara ce ko aikin haji sannan mu sani cewa aya ta yi nuni cewa aikin haji da umara dole ne mutum ya yi su dan Allah subhanahu wataala ba da a ce ma alajira ba da a ce ka tara kuɗi kake zuwa ba ba dan ka dawo kai ma ka zamanto cikin alazai ba ba da wata manufa ba kai dan Allah ya dora maka ai aya ta yi nuni domin Allah ya ce lillahi mutum ya cika aikin haji da umara domin Allah subhanahu wataala sannan aya tana yin nuni akan cewa lalle mai aikin haji da umara wato ba zai hita da su ba da wani abu daga cikin wani abubuwa sai ya ida su gaba daya sai dai abinda Allah subhanahu wataala ya togace yace ban da shi shine hana mutum ya sadakin Allah domin yayin wannan ibada ke sa Allah ta'ala ce fa in uhsirtu wa mastaysara min alhadi mana idan aka hana ku kaiwa ga dakin Allah domin ku ida ibadodin ku ana iya hana mutum kaiwa ga dakin Allah saboda rishin lafiya ka fara ibada ta aikin haji shikenan sai rishin lafiya ta taso ma wanda ba za ta barka kai wannan ibada ta ida ta ba ko kuma ka taho ka bace kamar ga mutanen da mutum ya taho sai ya bace ma wato daji cikin daji ya batan kai yayi ta yawo a lokacin aikin haji ya wuce ya kasa gane ina ne wajen Makka yake ko bai samu wani wanda zai gwada mai inda Makka take ba ko kuma maki ya tare ka ko abin da ya kama da wannan daga cikin nau'uka na hana mutum to idan waɗannan suka samu Allah subhanahu wataala ya ce fa mastaysara min alhadi sai ku yanka abin da ya saukaka na hadiya shine ainihin tinkiya ko rago ko akuya ko dambun suru da ainihin wanda aka hada isa dakin Allah zai yankawa sannan mutum ya yaski ya hita daga wannan aikin hajjin nashi ko kuma umarar shi shikenan saboda bai samu damar yi ba kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da shi da sahabban shi a lokacin da mushrikai suka hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam isa dakin Allah a shekarar Hudaybiyyah shekara ta 6 manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ranar ya tsaya ya yanke dabbobin shi na daya shi ke ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma idan wanda aka hada kuma bai samu abinda zai yin hadaya da shi ba ya da hali to sai yayi azumin kwana 10 maimakon wannan hadaya din kamar yanda bai tabattu shi ba yake in bai samu dama hadaya ba sai ya azumin kwana 10 shi ba haka aka dora mishi sai Allah ta'ala ya ce wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadi mahilla kada ku aske kawunan ku har sai hadaya ta isa wurinta ana Allah ta'ala yana bayanin wato abubuwan da ake ce ba mahdhuratul ihram abubuwan da aka hana da mai harama aikin haji da laran ka shiga cikin harama aiki haji ko umra to akwai abubuwan da aka hana ka kama aski an hana mutum ana ka aske kai ko wani abu da ya kama da wannan mada ko askin kai ko gashin habata ko kuma gashin maraka duk wani gashi bai kamata ka aske shi ba to kenan Allah subhanahu wataala ya hana saboda mi so yake waɗannan gasunan na jikinka su tsaya yadda suke har sai ka kare ibada domin aske sa yana nuna adanka da kulliyarka ici kuma aikin haji ubangiji Allah ta'ala ya sharanta shi ne ba dan komi ba sai saboda ka kaskantar da kai gaban Allah kare na kanka ka koma kai ne amma kuma a ran nan ba kai bane to kuma idan kai aski kaga zaka fito wani iri daban zaka yi kyau kai haske shi kuma Allah subhanahu wataala so yake ka tsaya haka nan yadda kake sai ka kare wannan ibada sannan kuma wannan aya malamai suka ce ana kafa dalili da ita akan cewa mutunan da ya hada aikin haji da umara ya tamattu'i kuma ya taho da hadaye shi to baya da damar hita daga wannan aikin nashi na haji ko umara har sai ranar layya sai ya yanka hadaye tashi sannan zai hita idan mutun yayi wato dawafi yayi sa'ayi ga dakin Allah subhanahu wataala sai mutun yayi haraba da aikin haji abinda yasa mutun ba zai hita daga wannan umara tashi ba haka zai tsaya wasu ranar layya saboda ya koro dabba shi ta daya saboda haka mutun zai tsayawa har sai wannan ranar abinda yasa Allah subhanahu wataala ya hana saboda abinda zai faruwa a cikin wannan lai ne kaskantar da kai da dukawa ga Allah subhanahu wataala da kuma kareya da mutun zai gaban Allah subhanahu wataala da kuma ainihi dukawa da kaskantar da kai gaban Allah wanda ainihi shi ne amfanin bawa duk ibada gaba daya amfanin da zaka ce a cikin ta shine ka koma gaban Allah kai ba kowa bane sai yadda akai da kai kai tsaye kana sallah illiman ya duka kai ma ka duka in ya taso ka taso kaga yadda akai da kai ana ta juya kai yadda aka ga dama to haka Allah yake so zaka ce a haka kawai zaka yin sallah tsaye zaka yi kawai saboda kai wannan a tashi a duka a koma a kai goshi kasa taso ayi ba kai to in kai haka nan ba ka rena kanka gaban Allah subhanahu wataala ba baka kaskantar da kanka gaban Allah ba baka dauki kanka wani abu ba amma a lokacin da kace kai yadda kaga dama za kai to ka dauki kanka wata tsiya kenan alhali kuma kai bawan Allah ne ba komai bane a gaban Allah subhanahu wataala to haka ita ma ibada ta aikin haji Allah subhanahu wataala ya shar'anta ta a haka malamai suka ce ana kiyasi da aske gashi ainihi wato yanke fartuna domin mai abinda ke hada su shine da ado ne ke hada su ko ba su mai aiki haji ya kwalliya ko ya ado to da kake dan shi ma idan mutun yayi ba ya da kyau wadannan abubuwa Allah subhanahu wataala ya hana mu aikata su ba dan komi ba sai saboda cewa in mun yi shi ne a rere gare mu babu wata cuta da za ta faruwa gare mu idan an samu wata cuta ko wata damuwa kamar mutun yana da rishin lafiya wanda rishin lafiyar nan sai an yi aski mutun zai ji dadi ga jikin shi ko kuma mutun yana da wasu kuraje ga jikin shi yana da kuraje a kan shi wanda in ba askewa akai ba zai ji dadi ba ko ko a yana da kwarkwata a cikin kai kaga dole aske haka aske to kwarkwata ba ta da wurin da za ta ci ba ta da wurin koyo balle ta zanki cizon mutun a kan shi to sai mutun ya je aiki ya je aski amma idan kai aski din nan ba a kan ka akwai ni akwai fansa da za kai ta azumin kwana uku saboda kai wannan askin to sai kai azumin kwana uku idan kuma baka samu daman azumin kwana uku ba to shine ainihi sai kai sadaka akan wato talakawa guda shida ko kuma ka yanka dabbar da take isa a cikin layya dabbar da duk sharuɗanta da ita ake layya to sai ka yanka ta maimakin mai askin da kai maimakin yanke farcen da kai sai ka je kai wannan ainihi abu kana da zaɓin abubuwa guda uku sai dai wanda aka so shine yanka dabba shi ya fi lada saboda mi, saboda mabukata talakawa da ba samun nama sai lokaci lokaci za su amfana da wannan ibadar taka. In ba ta da hali to shine sai kai sadaka kan talakawa guda shida. In ba hali sai ayi azumi. Da ba dai ibada haka take. In kaga an ce kafara ta azumi, azumi karshe ake kawo shi. Me yasa? Saboda mai azumin ne kare yake amfana da shi. Duk abinda bayan Allah za su amfana da shi, to da shi ake farawa. Wanda za ka dauka ka ba bayan Allah saboda addinin musulunci ba ruwa a cikin shi. Addini ne na tausayi, na taimako. Ba wai ka je kai azumi ba. Haka za ka ga mutum ya yi rantsuwa kawai sai ya tare rantsuwa, malam wai azumin nan na rantsuwa kwana nawa ake, ga azumi ake ba. Ci da mutum goma ake, ko ka ba su complete goma ka raba musu, shi ake yi. Sai in ba ka da hali ne sai ka je kai ne. Sai ka yi azumi. Amma kawai sai ka ji mutum na yana iya ciyarwa sai ka ji yana azumi kwana uku, kwana nawa yake wannan azumi. In an kai Allah ba ya ansa. Sai ka fara da abin da Allah ya ce ka fara da shi. Sai in ba ka iya ba, kana da hali ka je ka ci da miskine guda goma ka ba su abinci kawai. Addinin musulunci ba addinin mako ne da ruwa ba, addinin alheri ne da kyauta. Allah ya tara abin duniya gindinka, bai hana maka ba, kai ka hana ma bayan Allah da Allah ya umarci ka ba su. Ba sai da rayuwar ce wannan. To shi yasa kullum in za a farawa da abubuwa na kafara, to ana farawa ne da wanda amfanin zai ce ga bayan Allah. In ba ka da hali ne sai kai wanda za a tsayawa gare ka. In ka azumi wa da za ka karuwa, kai kai za ka karuwa da shi. Shi yasa sai ya je karshe. To da haka kenan, idan mutum bai samu dama ba, to ga abubuwan da za a yi. Amma wanda ya fi shi ne ka yanka dabban layya, dabba irin ta layya, shi da ita za ka yi fidiya. In ba ka iyawa ba ka da hali sai ka yi sadaka kan talakawa, in ba haka ba sai kai azumi kwana uku. To haka al'amarin yake. Duk abinda ya kasance ya yi kama da abubuwan da aka hana, waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana aikata su, to abinda yake faruwa kenan. Kamar mutum ya yanke farjan shi, ko kuma mutum ya sa hula yana aikin hajji ko umara. Ba a sa hula, kai guda ke bare shi. To idan ka sa hula, ka sa hula amma ni, saboda kana da bukata tana yiwa kanka ba ya san zahirin rana, kana bukata abinda za ka rihe shi. To in ko kuma ka yaɓa wani rawani ka rufe kanka da shi, to ainihi fidiya ta kama ka. Dole sai ka yi wannan fassar da muka faɗi. Ko kuma a kasa ɗinkaccen kaya, ko ɗan guntun wando kace gaskiya kai ba ka iya zama da wannan zana alhali can babu wando a ciki. Horo kake kakkai walle abin ya kike abin nan ka kishin daɗin rayuwarka. Ai ta kallon ka ko ina kai ne wanda kai walle da ita da sai ka samu guntun wando ka sa, amma sai ka yi fidiya. Wannan azumin na kwana uku in ba ka iya yanka dabba, in ba ta iya sadaka kan talakawa guda shida, to shi ke da sai ka azumin kwana uku. Ko kuma mutum ya hesa turare, ya ce shi ba ya iya zama, ya saba da turare, gaskiya ba ya iya zama haka nan, ba ya yin kamshi da jikin shi, saboda jikin shi zai yi ta wari yana bashi. To in ka hesa turaren nan fansa ta kama ka. Dole sai ka yi wannan fansar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora maka. To haka wannan ibada take, wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora mana bayan wannan ibada ta azumi watan Ramadan. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora mana wannan ibada ta aikin haji, ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya cika sharaɗin da za a ce ya aikin haji. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amfane mu da abin da muka faɗi na daidai kuskure, kuma Allah ya fi mana, Allah ya sa mu gyara. Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci. Allah ka raba mana asiri duniya da lahira. Allah ka ƙarfafa musulunci da musulmi ya Allah. Allah ka ƙasƙantar da kafirci da kafirai ya Allah. Allah ka wulaƙantar da mushrikai da arna ya Allah. Da azzalimai da masu laifi ya Allah, da 'yan ta'adda ya Allah, da waɗanda suke ƙwaron mutane ya Allah. Allah wannan wuyan man fetur da muke fama da shi Allah, kawo mana sauƙin shi ya Allah. Tsadar shi da muke fama da shi Allah, kawo mana hashi ya Allah. Allah ka kawo mana sauƙin shi ya Allah. Allah ka taimaki shugabanninmu su yi mana tunanin sauƙi mana, da sauƙaƙa mana, da rage kuɗin shi ya Allah, da kuma wadatar da mu ko'ina mu same shi ba tare da mun yi wannan dogon layin da ba mu saba da shi ba ya Allah. Allah kawo mana sauƙi ya Allah. Allah kawo mana rangwame a cikin rayuwarmu gaba ɗaya ya Allah. Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci. Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando ya Allah. Allah ka shirya matasan mu, samarin su da 'yan matan su ya Allah. Wannan zafi da ya fara Allah subhanahu wa ta'ala ka ba mu alkhairi shi ya Allah. Sharrin shi kuma Allah ta'ala ka kare mu daga shi ya Allah. Marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya. Masu lafiya Allah ƙara musu lafiya. Marigayan mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama. Allah ka sa su huta. Allah ka dawo da su gida aljanna. Allah ka sa mu shiga aljanna ya Allah. Allah ka sa mu shiga aljanna ya Allah. Allah da abin da muke ya Allah muna nema aljanna ne ya Allah. Allah ka ba mu aljanna ya Allah. Allah ka ba mu aljanna ya Allah. Ka kare mu daga wuta ya Allah. Allah ka kare mu daga jahannama ya Allah. Allah ka tsare mu daga jahannama ya Allah. Allah kafirai sun yi musulunci da musulmi taren dangi ya Allah ka watsa taren su ya Allah Allah ka watsa su ya Allah Allah ka tarwasa su ya Allah Allah ka karya su ya Allah Allah ka kawo karshen su ya Allah Allah ka wargaza su ya Allah da su da makaman su da tattalin arzikin su gaba da ya Allah Allah ka daga musulunci akan su ya Allah Allah ka ba musulunci rijiya da nasara akan su ya Allah matasan mu Allah ka shirya mana su ya Allah Allah ka ba mu hadin kai ya Allah Allah ka raba mu da rabo kai ya Allah Allah ka ba ka samu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah shugabannin mu Allah ka kara masa adalci da tausayin talakawa su ya Allah Allah ka kara masa adalci da tausayin talakawa ya Allah Allah ka kara masa adalci da tausayin talakawa su ya Allah Allah ka amsa mana addu'o'in mu ya Allah Allah ka kawo alkhairi cikin garin nan namu ya Allah Allah ka kawo aiki da kasuwa mai albarka a cikin kasan nan tamu gaba da ya Allah Allah ka ba mu arziki da wadata ya Allah Allah ka raba mu da talauci ka raba mu da yunwa ka raba mu da zaman banza daga mun kashe wando ya Allah Allah ka amsa mana addu'o'in mu ya Allah Allah ka karba mana addu'o'in mu ya Allah Allah ka sa mu dace da alkhairin duniya da lahira Allah ka sanya mu cikin bayanka waɗanda suka yi nasara a rayuwarsu ya Allah duniya da lahira ya Allah sai a tsaye da sallah